This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A wannan ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke fara cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abata.
Ya biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake a gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kadan wannan zata sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mugun ba da ita karshen mako mun ba da ita a ranar Alhamis wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take
to mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali amma da a ce hukunci aka yi mata to da murja mu muka san cewar ga matsayin ta ga inda zamu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta
ba shakka tana cikin gidan hali amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a izo kai tsaye su ce mata a basu ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta amma wai sakin ta aka yi ya haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ɗan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take saboda akwai ramayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misƙalar zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja
gwamnati sha'awa ta shi ne cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a
ba amma da ta damu da zargin murja kenan
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta akan sa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani Muhammad Ibrahim Kuri Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hassan na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin Muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu, sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers énergétiques.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation du pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin duka, shari'a ta kade take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa lahin da ake tuhuma shirye ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su zo mai da wani shuto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta, fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikin ta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, daidai ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakana ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya jibi, sai ya gallaza mu Nijar. Ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna idan suka raga shi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar fara fula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashe sediyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashe sediyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadonan kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
wan ga mataki da aka dauka ni ga dawo gani wa'anda hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da hukumomi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambassador kin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani kakunkumi dake gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tunkukan mu ciki kinan wanga so jawa wanga abu da take wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
duk tantar daga mai duburi sai sake ni sun ba mi babu dajin da shiga kace kike kin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ba ta hidda sai ce ha faranta zo ka mun da soje bakin godan Niger da ta tare ni ta ta alƙawar daga Jesus kusa kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba
tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mun shi
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Khair Alhassan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria ke rigin sun zo sun ga ruwan mulki sun fara a cikin wannan aka kafa ta ya ku ga wuce da kashi na shi so na shi wannan saka dan ni sai ta mai ba ya hawa gidan shi Syria ke nan ya ku ga wannan Lagos an kawo ta inda sun so yake
ana yin tar da 75
shi ma general ne mai ruwan mulki sai kun ce da lieutenant colonel dan da lieutenant da Niger la misère yana general na wata wata ta san Burkina Musa Traoré yana general
na Mali
na Mali kirin ku da Benin da Benin wani taya colonel ne shi ma ah wani taya colonel ne da yi mulki shi ba ya hu na Burkina to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne yake yi wa an ka tambaye an ka kawo ECOWAS so ni ne su gobe miki ko ina suna gazo ka ta ko ya zo da yake shi a zaman
amma suna cewa kamar da mu sauri ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba abin
ya jama'a general ne da turbo shi ba wannan ga president da Allah to ina ne demokrasi ke take wa an ka tambaye referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wane ku kasa al'umma kan Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi ya fuda mu sai mu sun masu gaji sun kasa mu kasa da uku kuma sai mu masu gaji uku sun zo sun zo sun gida ko da mu planning da tana arziki na gaskiya yanzu ba ka san da aka kuma kudin ka ba ba ka san inda aka zancen sai da wayan ta jima faransanci community economic digital life dubos to ina ikon shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga yamuwa ba dake kula da harkokin
su na tana zuwa dole kuma ta zo dan in ba ka da yanci kana da kuma ba ka da wani abin wani kinda ni yayi ne bai ba ka ga mu da ne ba ka da mulkin da ba ka da ko biya ga dukkan nan da rubuta daga kana nore ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya dinka muke wannan matsayin da muke ci kanni da muke ciki shekara 50 plus kai kusa 50 ne ko ƴan Nigeria da ƴan Nigeria ba mai rabu
president an tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa civilian bangaren sai na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali, Niger da Burkina Faso Mali kannan mu ne Burkina Faso kannan mu ne Nigeria kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasu kwatanta kwar da sauransu duka al'umma guda ce dukan mu ɗan Afirka ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kafa guda uku sojan ga suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duk in suka diba wanda hitar na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutane ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanu afni
amma kuma yana magana sun samu yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusan ne na an kore France France ta tahiyatta kuma dan France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba inda da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan nishar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi tahiru na ji ya ce a ɗan nishar su dawo su ɗauki kasu da shi zuwa tahiru gimba ni makan mu adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce nika yana president a nagar sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kutumta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a banza Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kafin wannan ta sai da yawo ita take babu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin kenan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin da ke
mu na fata ce haka ma
ba zamu da aiki ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda muke ma matakin ne wanda ba a yi nazarin shi ba dinna yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki daga addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki kai ka san da mu ko haƙi ba mu nan Niger daga Najeriya ne ake ka haƙi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wannan masara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka like ka san ƴan Niger nawa suka yi asara ka san ƴan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ƴan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi kasan kunan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauko mana abinci sai an biyo burkina kannan a iso goshinmu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na nishar an sa su cikin kuskure ne saboda ka ga mali ba ka da hukunkumi ko guda lafiya nan ita da faransa ambasadar kin faransa yana can e kafa han ta shekaran jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekaran jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kafa sahel ni shi ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su ni ne ke da takunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta dauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kan mu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa wallahi ba masoyin nishar bane ba.
President ta yanzu da maganar nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalamin ya riga ya bushe.
An yanke abu ya kwanta. Amma ragon nan ya tashi ba. Kinta cikin sai da yawo shi ne alheri ga kasan mu. Shi ne alheri ga kasashen ga nan
kuma babu wata maganar gara.
Babu wannan ayyukan abin da yanzu za a yi. Ga ayyukan ga ECOWAS ga IOS ga CDAO a tattauna yaran za mu yi na fawon bode wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa take daidai ruwa da daidai take in ka ba ni visa ya samu ka visa kuma babu visa mu yi shaka
na ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
da ake faɗi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallafi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kali albashi kowa ya san gina ramun aiki yana fita abinda turuwa ta aji a ɗauka a dafa a dafa a ci ce nan alheri gari in muna son gobe mu sai cikin ƙasashe masu wani haske da duniya dole hitan mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zan ce ya wani dan wani alaka ya ce a IOS an ga tabbar da ta'addanci
ya ce da ta'addanci
Najeriya ta'addanci amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma 20 ne bisa 36 sannan yan kanin daga kasa duk yan ta'addar daga Maiduguri sai kiri sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kike cikin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai zaka hiddanta daga ce ha fa za ta zo ka mun don soje bakin godan Niger da ta tele ni ta 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 kuma daga Jesus kuwa kowa ya sani daga Sokoto da nan kawai sun suka zuwa da machine machine su biyo ta dogon da sai da hilinge ne shi mali
kai san da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta yi da kai na su ne ne habu bi suna ga kula da godan Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barmadi hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sokoto ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa dake kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Aljere Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da man injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima